sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Juma'a 16 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zahra, wata gocewar laka da ta auku da subahin yau din nan a kasar Malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane a kalla 18 ciki har da yara a cewar jami'ai. Mutane 10 ciki har da yara 5 koko dan shekaru 5 zuwa 15 sun mutu sanadiyar wata gobara a kasar Faransa. Sannan Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a fadin kasar Ukraine a yau din nan Juma'a, inda ta auna bangaren makamashin kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa alƙalin wata kotu ya yankewa wasu mutane 7 da aka gurfana a gaban kulliya akan zargin yi wa wata yarinya 'yar shekaru 12 fyaɗe a jihar Sokoto, Najeriya. Masu fafutukar kare haƙƙin yara sun ce ya kamata a ƙara ƙarfafa dokoki akan cin zarafin yara. Sannan muna tafe da ra'ayoyin wasu 'yan Kamaru akan ziyarar da shugaban ƙasarsu ya kawo a babban taron da Amurka da shugabannin ƙasashen Afirka wanda aka gudanar a nan Amurka. Za kuma a ji ci gaban hirar da shugaban sashen Hausa ya yi da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum yayin da ya kawo ziyara akan watsa ɗakin watsa labaranmu a nan Washington DC. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin duniyar Amurka. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Wata gocewar laka da ta auku da asabahin yau din nan Juma'a a kasar Malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane a kalla 18 ciki har da yara a cewar jami'ai. Hukumomi sun ce mutane a kalla 17 kuma sun bace a wannan shiya ta yan kamuri zauna wadda ke daura da wata gona a jihar Selangor mai iyaka da Kuala Lumpur babban birnin kasar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce gocewar lakar ta shafi hekta 1.2. An fi samun gocewar laka a kasar Malaysia bayan mamakon ruwa. To amma wannan karan ba a mayi ruwa sosai ba a 'yan kwanakin nan. Mutane 10 ciki har da yara 5 'yan shekaru 3 zuwa 15 sun mutu sanadiyar wata gobara da ta barke da asubahin yau din nan Juma'a a wani gini mai dauke da iyalai a Vaux-le-Valin wanda ke daura da birnin Lyon na kasar Faransa. A cewar ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerald Damanin ya ce zuwa yanzu dai ba a san musabbabin tashin gobarar ba. Akwai abubuwa da dama da ka iya zama sanadi kuma za a kaddamar da bincike a cewarsa. Ya kara da cewa da shi da shugaba Emmanuel Macron suna tuntubar juna kan wannan al'amarin. 'Yan kwana-kwana kimanin 180 na wajen gobarar ta tashi ne da asubahin yau Juma'a a wani bene mai hawa 7 mai dauke da iyalai. Tuni aka killace harabar ginin saboda tsaro a cewar hukumar yankin Ron. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a fadin kasar Ukraine a yau din nan Juma'a, inda ta auna bangaren makamashin kasar a ci gaba da daukar wannan mataki da take yi wanda tuni ya haifar da rashin wuta da rashin sukunin dumama wuri a sassan kasar da dama. Yau Juma'a ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce tsarin da Rasha ke amfani da shi na gina garkuwa a tsawon fagen jan dagar yaƙi tsohon yayi ne, kuma kusan yadda Rasha ta yi ta amfani da tsarin a yaƙin duniya na biyu haka take yi har yanzu babu wani canji. Ta ce irin wannan tsari na kariya da Rasha ke ginawa a wannan zamani a tabakinta zai iya fuskantar hadari daga hare-haren makamai masu linzami masu inganci. Ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta ce wannan gina garkuwa da Rasha ke yi wani misali ne na yadda a tabakinta Rasha ke komawa ga amfani da dabarar nan ta yakin jan daga wadda akasarin rundunonin sojin wannan zamani a kasashen yamma suka yi watsi da ita a shekarun baya-bayan nan. A jiya Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta gargadi Amurka cewa muddin ta tura makaman linzami na kariya masu inganci ga Ukraine to za ta dau mataki kan Amurka.
An jima kaɗan Ibrahim Ka Almasi Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu fara da wannan. A Najeriya, yayin da jama'a ke ci gaba da fatan dokokin kare haƙƙin ƙananan yara da wasu gwamnatoci suka samar, sai gashi wasu matsaloli sun sa ta kawo cikas ga wannan fata. Abin da ke nuna hakan shine yadda rashin ƙwararren shaida. Shaidu suka taimaka wajen wanke wasu mutane bakwai da aka gurfanar gaban kuliya akan zargin yi wa yarinya 'yar shekara 12 fyaɗe a jihar Sokoto. Daga Sokoto ga wakilinmu Muhammad Nasir a wannan rahoton.
Hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasashen duniya sun kashe maƙudan kuɗi wajen taimakawa ga samar da dokokin kare haƙƙin ƙananan yara, sai dai rashin samun faɗakarwa akan yadda ya kamata a tattara hujjoji bisa tsarin doka idan an samu cin zarafin ƙananan yara yana cikas ga wancan ƙoƙarin. Hakan ne ya sa mutanen nan bakwai da aka tuhumta, da yawa yarinya 'yar shekara 12 fyaɗe a Sokoto, suka tsallake hukuncin da mafi ƙanƙancinsa kan iya kai shekara 21 a gidan kaso. Bayan kwashe kusan sa'a biyu yana karanta hukuncin shari'ar da aka shigar da mutanen bakwai, mai shari'a Malami Umar Dogon Daji na babbar kotu ta biyu ta jihar Sokoto ya yi watsi da shaida da kuma hujjoji da aka gabatar gaban kotun akan rashin ingancinsu, sai ya wanke waɗanda ake tuhuma. Na zanta da lauya Muhammad Mansur Aliyu wanda ke bibiyar shari'ar tun daga farko har zuwa samun wannan hukunci.
Gani yadda aka hukuncin ba wai dan ba aikata laifin ba, amma shaida yadda ake buƙatar ta ce ba ta kai ba a shari'a. Saboda ita shari'ar laifi dokan ƙasa ce take cewa kafin alƙali ya hukunta mai laifi wanda ake kawo mai gaban shi, har sai alƙali ya zamanto bai ko kwantan ya aikata laifin nan. Mukan ce da Turanci su masu gabatar da ƙara su tabbatar sun tabbatar da laifin shugaban alƙali beyond reasonable doubt. Amma lokacin da alƙali na ko kwantan ya yi ko bai yi ba, ko kamar a wannan shari'ar alƙalin da kanshi yake faɗa ya ce wannan shi laifi ne da za a iya hukunta su, ƙarancin hukuncin da za a yi musu shine shekara 21 a gidan yari. To kaga yana buƙatar ya zamanto babu ko kwanto ko alama a cikin shari'a. Bincike mai kyau shike bada nasara a shari'a.
Su kuwa masu fafatukar kare haƙƙin ƙananan yara kamar Radio Bello Gandhi, shugaban ƙungiyar kawo ɗaukin gaugawa akan cin zarafi, suna ganin hukuncin ya farkar da su ga aikin su.
Ya nuna mana cewa mu ya kamata mu natsu mu yi ayyukan mu yadda ya kamata. Ma'ana idan an samu irin wangacin zarafin a yi sauri a kai bayanai domin a samu hujjoji kamin a gabatar su a kotu. Kuma ya gabatar su a kotu wurin bincike ma ya kamata a tsaya a yi bincike kuma a tabbatar da kwakwarin hujjoji kamin a gabatar da ƙara a gaban kotu. So irin wannan gaskiya yana nuna mana cewa har yanzu akwai aiki a gabanmu.
Su kuma a hawajin gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don mai haƙƙi a kare masa haƙƙinsa, a cewar Comrade Ado Abdullahi.
Sanda aka yi watsi da kare ga muka shigo, gwamnati ta kulle ta nuna kulawarta, ta shigo har ta ba da lauyoyi an ce kotu an zauna wajen shekara ɗaya da rabi zuwa shekara biyu ana jiha inja. Babban abin da ya kawo matsala ne shine rashin kwakwaran hujjoji ta dangane da bangaren mai kara. Mu dama ai tsaka-tsaki muke.
Na yi ƙoƙarin jinta bakin gwamnatin jiha akan wannan hukuncin, amma dai abin ya ci tura. Amma na tuntuɓi mahaifiyar yarinyar da ake tumar an ci zarafinta, Hajiya Jamila.
Sai muna nan muna magana, ƴan Amnesty International sun kira ni, sannan muna magana da Human Rights da lauyan mu sun ce in bari za su tattauna za a ga wannan dan akwai yiwuwar za mu daga ƙara.
Kafin wannan hukuncin dai waɗanda aka tumta sun kwashe fiye da wata 22 gidan gyara hali, bayan da aka sake gurfanar da su gaban babbar kotu bisa ga korafin da masu ƙara suka yi bayan kotun magistrate ta bayar da su beli daga farko. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron mu shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa. Ga Ibrahim Ka Almasi Garba da ci gaban labaran duniya.
To Zahra'u, jiya Alhamis, kotun kolin kasar Peru ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare hambararren shugaba Pedro Castillo na tsawon ƙarin watanni 18 bayan kama shi da aka yi a makon jiya, wanda hakan ya janyo mummunar zanga-zangar da ta yi sanadin mace-mace a wannan ƙasa ta kudancin nahiyar Amurka. An tsige Castillo daga karagar mulki sannan aka damƙe shi bayan da ya yi yunƙurin rusa majalisar dokokin ƙasar, tare da shelar cewa zai yi amfani da ikon shugaban ƙasa wajen gudanar da mulki, abinda masu adawa da shi ke cewa wata dabara ce kawai ta kauce ma ƙuri'ar tsigewa a daidai lokacin da yake fuskantar jerin bincike kan zargin almundahana. Castillo, mai ra'ayin sassauci wanda tsohon malamin makaranta ne, na fuskantar tuhuma kan zargin yin tawaye da haɗa baki a yi aika-aika, kuma muddin aka tabbatar da laifukan a kan shi yana iya zuwa kurkukun shekaru 10, a cewar mai gabatar da ƙara a madadin gwamnati Alchas Dias. Babban wakilin muryar Amurka na ƙasa Steve Harman na cikin jerin 'yan jarida da dama da aka dakatar a shafukan, wato a shafukan aka dakatar da shafukan su na Twitter. Da masu bibiyar Harman, wanda tsohon babban wakilin muryar Amurka ne a fadar shugaban ƙasa ta White House, suka shiga shafin nasa sun yi kicibus da kusfar shafi da kuma saƙo mai cewa an dakatar da wannan shafin. Haka zalika, shafukan wasu 'yan jarida na kafar CNN da kuma kafar The New York Times da kafar The Washington Post da wasu 'yan jarida kuma da ɗan dama su ma an dakatar da shafukan nasu.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma kan rahotannin namu. Yayin da ake shirye-shiryen kammala babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afrika a nan Amurka, wasu 'yan kasar Kamaru sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da zuwan shugaban kasarsu wannan taro. Ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya ziyarci ƙasar Amurka. Kasancewan gwamnatin ƙasar ta Amurka ta umarci duk shugabannin nahiyar Afirka da su halarci taron da za a gudanar tsakanin Amurkan da kuma ƙasashen Afirka. Wani ne sa shugaba Biya, wanda ya kwashe sama da shekaru 40 a kan kalgan mulkin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ya lura a wannan taron domin ganin yadda za a yi a cimma buri wajen canja akalin tafiyar da ita Amurka take yi da ƙasashen nahiyar Afirka ta ɓangaren diflomasiya, tattalin arziki da kuma ɓangarori daban-daban. Wannan ne yasa na hira da waɗansu masu fada aji a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, musamman ta ɓangaren 'yan siyasa da kuma shugabannin ƙungiyoyin al'umma da waɗansu waɗanda suke sanya idanu akan harkokin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Koya suke ganin wannan ziyarar aiki da shugaba Fulbiya ya kai, wata irin nasaba da a samu ga irin tattaunawar da muka yi da su?
Da mamaki ƙasa kamar Amerika, wanda take gadara tana mai buga jirgi akan cewa ita ba ta wani harka ko wani hurɗa da wata ƙasa wanda ba ta demokrasiya, ta yadda ta kasancewa kamar ƙasar Kamaru da Bolivia yake nan a mulki shekara tsawon shekaru 40, su ce shi ma sun gayyace shi a cikin ƙasashe masu amfani da demokrasiya. Kaga dole a yi bincike akan wannan al'amarin.
Wannan taro da ƙasashenmu na Afirka suka je a Amerika, wannan taro mu a wurin mu tamkar taron zinciya ne babu shara, musamman ma a ce ƙasar Kamaru wanda shugaba mai cikakken iko ya kwashe aƙalla shekara 40 yana mulki, wanda wannan taro musamman kamar ƙasar Kamaru da sauran ƙasashen nahiyar mu Afirka, a zahiri mu ba mu ga wani alfanu da yake kawo ba, tamkar ta don shan shayi ne ya ka a yi taron kawai a watse, ba mu cika ganin wani alfanu kai tsaye ba wanda waɗannan manyan ƙasashe na duniya suke ma ƙasashenmu. A zahiri kuma koda sun yi wani abu, to za ga tamkar bashi ne da ruwa suke ba al'umma. Idan ka duba duk ƙarshen ƙasashen namu, wannan haka za ka ga yana kasancewa. Koda sun je, yawanci bashi ne ake cusa musu, kuma ba su sukan da shugabannin ba za su iya biya ba, kuma bashin an ɗauko shi a zahiri za a ga ba wai yana amfanan al'umman ƙasa ne ba, yawanci a'a gwamnati ne daga makararrabanta sukan amfana da wannan bashi. To fatanmu dai Allah ya sa wannan da aka ji, Allah ya sa ya canja da irin wanda ake yi a baya.
Madalla, za ku ji cikakken ƙarin bayani a rahoto na musamman a shirinmu na dare. Amma kafin nan, bari mu fara da wannan tattaunawar. Shugaban Jamhuriyar Nijar, Bazoum Muhammad, ya ce gwamnatinsa tana da matakai da tsare-tsare wajen ganin ba a samu matsalar ƙarancin abinci a ƙasar ba. Bazoum, wanda ya halarci babban taron Amurka da wanda Amurka ta shirya da shugabannin ƙasashen duniya, ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da Aliyu Mustapha Sokoto a hedkwatar muryar Amurka a nan Washington DC.
To da an ce damana ta yi kyau bane alhamdulillah a Niger, amma mutane na tsoron cewa ba kullun take kyau ba. Wani tanadi kake na tanadin abinci don ran da ta ɓaci?
Akwai tsarinmu na kowace shekara da an samu ce maka ko ba a samu ba, mu saya mu adana don wani lokaci na matsuwa ya zo mu hiddata. Da akwai aikin da muke yi muna raba dan kaɗan ciki kuma muna sai da rahusa. Sauran matakin da ni na ɗauka nan gaba ba za a yi wannan rabon ba, saboda mun gane cewa mutane da yawa suke da ciki da wannan. Sai inda akwai humanitarian situation muna yi mu kai mu raba, amma sauran za mu sai da rahusa insha Allah.
Ba ka da wani fargaba cewa watakila ba za a fuskanci matsalar
ba? Za a insha Allah za mu keɓe da yawa na mu'adana ce maka, kuma mun san da alhamdulillah mutane sun samu amfani da yawa, ba shekara ce mai tada mu hankali ba cewa.
A ƙarshe excellency, kowa ya san ka da ƙoƙarin inganta ilimin mata ko 'yan mata. Ka samu nasara wajen cimma wannan buri kuwa?
Ba a samu nasara bayan shekara guda kaɗai ana mulki, amma abin da ya kamata ka sani da mu da arewacin Najeriya muna da babban matsala ta yawantakewa haihuwa. Wannan ita ce Ummul Ba'isa talauci da muke fama da shi. Sai ka ga mutum guda yana da 'ya'ya 20, yana da 'ya'ya 30, amma duba ka gani a ƙasashen duniya na Laraba, yanzu Arabi Saudite ita ce inda akwai Makka, inda akwai gida na Allah. To waɗannan mutanen da su ne Laraba, su ne aka yi ƙasar su addini. Yau average ɗin yawantakewan yara bai kai 3 ba, 2 ne da rabi. Kowace family tana da ya 2 da rabi ko a ce ma 3. Haka nan ne duk ƙasashen Laraba, duk ƙasashen musulmi. Amma mu a iyali a gida guda za ka iske 'ya'ya sun kai 10, su kai 20, su kai 30. To wannan shi ne mafarin talauci. Kuma abin da ya sa haka, mutane ba su da ilimi, ba mu yi karatu ba. Karatu shi yake sa mutum ya gane cewa yara in suka yi yawa mutum zai yi talauci. Yanzu duba high class ɗinmu, kamar jami'ai na ƙasa, ministrori ko manyan soji ko manyan ma'aikata, ka shiga gidajensu ba ka iske wani wanda yake da 'ya'ya 30. Alhali su ne masu kuɗi.
Ko shi yasa kwanan baya ka ja kunnen ministocin ka kada su yi aure?
Eh, shi ne nace musu kar su
saurari wannan gargaɗin naka, ba wanda ya ƙara aure tun da kai magana.
Wanda ya ƙara aure ko rashin nike yi kenan, ba za su iya ba.
Ai, da muka ji wannan muka ce shi shugaba da gaskiya yake dai ko ko dai?
A, da gaskiya nake duk ministan da ya.
Amma gaskiya ne duk ministan ka yanzu bai sai aure ba.
A, kore ko wanda ya ƙara mai mata da yawa na kyale shi, amma wanda yake so ya ƙara ina kore.
Shugaban Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum kenan a hirar shi da Aliyu Mustapha Sokoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka kuma, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar. Wannan wani mataki ne na ganin Amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi 50 cikin 100 na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zamanto masu amfani da wutar lantarki ne. Sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su. Amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar. Yau batun da za mu yi nazari a kai kenan, sunana Mahmud Lalu. To madalla. A wani bikin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin Detroit na jihar Michigan, shugaban Amurka Joe Biden ya dana wata mota kirar Cadillac Lyriq SUV da ke amfani da wutar lantarki. An nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin kere-keren da masu ƙera motoci suka yi a Amurka wacce ke amfani da wutar lantarki. Daga nan ne kuma Biden ya sanar da shirin Amurka na kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35. Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji 500 da za a gina a sassan ƙasar nan. Waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin ƙunshin kuɗi dala biliyan 7.5 da aka ware a 2021 wanda jam'iyyun siyasar ƙasar suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar. Dokar ta amince a kashe dala biliyan 7 don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan 10 don samar da tsaftattun hanyoyin sufuri da suka hada hadda motocin ɗaukar yaran makaranta. Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni. Biden ya ƙara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa jagaba yayin da China da sauran duniya ke kokarin kamo mu. To asali dai Amurka ce take biye da China da sauran kasashen nahiyar Turai da dama. A cewar rahoton 2022 da hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan kire-kiren motoci ta fitar. Akwai kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta fitar da ƙarin kuɗaɗe idan har ƙasa tana so ta zama jagora a wannan fanni. Timothy Johnson mai sharhi ne a Jami'ar Duke dake nan Amurka.
People reluctant to buy electric vehicles unless they're. Yace
mutane suna tarababin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya. Kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su kera tashoshin cajin ba har sai sun samu tabbacin cewa an fara rububin sayan motocin. Yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021 wato ya kai 630,000. A nahiyar Turai adadin ya ƙaru da kashi 65 wato miliyan 2.3. Adadin China kuwa ya ninku ne har sau uku inda aka sayar da motoci miliyan 3.3 wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya. Ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a Amurka, masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka kera a Amurka za su samu tukuicin dala 7,500 ƙarƙashin harajin gwamnatin tarayya. Sai dai za a kawo ƙarshen tsarin na ba da tukuici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga ƙasashen ƙetare. Owen Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasar Amurka.
We want to encourage American manufacturing and want to.
Yace muna so mu ƙara wa masu ƙera motocin ƙwarin gwiwa, sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci masu amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Ana dai kira ga gwamnatin Amurka da ta yi ƙoƙari ta samar da daidaito yayin da ƙasar ke ƙoƙarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kusuwara da ta hada asalin rahoton, sai Julie Leathers Gershon ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro da sukan turo mana ta email. Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja tare da Abdullatif Tanko Nayashi Lakwaja, jihar Kogi a Najeriya. Suka ce yau mun shigo wannan fili naku ne domin mu yaba gwanarma Afrika wato Morocco kan bajintarta a gasar cin kofin duniya a Qatar. Tabbas kungiyar kwallon kafa ta Morocco ta girgiza duniyar kwallon kafa wadda a tarihi ba za a manta da ita ba. Muna fatan wannan ya zama babban kalubale ga sauran kasashen Afrika wajen nuna bajintarsu a nan gaba. Sako daga Comrade Bala Usman Karasuwa Yobi yace da fatan al'umma za mu yi amfani da shawarwarin likitoci don kare kawunanmu daga cutar yellow fever. Shi kwa Nazifi Ibrahim Rugamalan Shagari da Bala Ruwan Kanwa da Faruku Mahe Karuga cewa suka yi. Mun ji gwamnati ta sanar da ƙara samun kuɗin shiga. To muna maraba da ƙara samun kuɗin shiga da mahukunta suke shelantawa a Najeriya. Amma muna fatan mahukuntan za su yi ƴarkinke wajen ganin an yi amfani da wannan damar domin inganta ɓangarori daban-daban a Najeriya. Saƙon Kabiru Abubakar Fulan Yaƙi da Baffa Haruna Bajoga suka ce gasar da ƙasashen Amurka da Rasha da China suke yi domin mallake zukatan shugabannin Afirka. Hakan bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda Allah ya huwace mana ɗimbin arziki da manyan ƙasashen duniyar suke buƙata domin su amfana da shi ta hanyar ƙarfafa alaƙarsu da Afirka. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati. Suka ce duk da cewa hanyar jirgi daban ta mota daban, amma gaskiyar magana bai kamata masu tunanin Morocco za ta iya cin Faransa ba su yi irin wannan tunani, domin da ganin linzami an san ya fi ƙarfin bakin kaza. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, wata gocewar laka da ta auku da asubahin yau dinnan jama'a a ƙasar Malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 18 ciki har da yara a cewar jami'ai. Hukumomi sun ce mutane aƙalla 17 sun kuma ɓace a wannan shiya ta ƴan kamawuri zauna wadda ke daura da wata gona a jihar Selangu mai iyaka da Kuala Lumpur babban birnin kasar. Mutane goma ciki har da yara 5 'yan shekaru 3-15 sun mutu sanadiyar wata gobara da ta ɓarke da asubahin yau jama'a a wani gini mai ɗauke da iyalai a Vallon-Vilaine wanda ke daura da birnin Lyon na kasar Faransa, a cewar ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerald Damamnin. Babban wakilin muryar Amurka na ƙasa Steve Harman na cikin jerin 'yan jarida dama da aka dakatar da shafukansu na Twitter a jiya Alhamis, da masu bibiyar Harman wanda tsohon babban wakilin muryar Amurka ne a fadar shugaban ƙasa ta Amurka White House suka shiga shafin nasa sun yi kicibus da kusfar shafi da kuma saƙo mai cewa an dakatar da wannan shafin. Haka zalika, shafukan wasu 'yan jarida na kafar CNN da The New York Times da kuma The Washington Post da wasu 'yan jarida masu zaman kansu duk na ɗauke da saƙonnin masu kama da wannan. Nan take dai ba a san musababin dakatar da shafukan ba, da muryar Amurka ta tura saƙon email na wato ɓangaren hulɗa da 'yan jarida na kamfanin na Twitter na buƙatar bayani sai ta samu saƙon da ke cewa saƙon ka bai je ba.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da ma wadda ta bada umarni wato Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, mu huta lafiya.